Amurka na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Disamba. Yayin da shekarar 2022 ke karewa, muna tafa da rahoto akan matsalar tabarbarewar tattalin arziki da hawa farashi mafi kololuwa da kasar Ghana ta fama da shi a shekarar 2022. Sannan za mu leka Niger ma don yin waiwaye ga wasu al'amuran tsaro da tattalin arziki a shekarar mai karewa gobe. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da rahoto na musamman, muna kuma tafe da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. Kwana daya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Hare-haren na zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow din ta kaiwa Ukraine. A yan watannin baya hare-haren Russia sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a yau Juma'a cewa Russia ta kai hari a tsakiyar dare ta hanyar amfani da jiragen sama maras matuki da Iran ta kera. Rundunar ta ce adadin jiragen 16 ne aka harba daga bangaren arewaci da kudu maso gabas, kuma duk na'urar tsaron sama ta Ukraine ta tarwatsa su. Ba a sami mutuwa ko rauni ko daya a harin ba, to amma kuma baraguzai da ke faduwa sun lalata tagogi a wasu gine-gine biyu da ke kudu maso yammacin Kiev. Daya daga cikin jiragen ya daki wani ginin bene hawa hudu, lamarin da ya sanadiyar tashin wuta wadda daga bisani aka sami kashewa, inji Kirilo Timoshenko, mataimakin babban jami'in ofishin shugaban kasa na Ukraine. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33, kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suu Kyi, wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus. Majiyar ta ce a yau Juma'a an same ta da laifi kan tuhuma 5 da suka danganci daukar haya da saye da kuma mallakar wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya haifar da asara ga kasar. An kange 'yan jarida daga halartar zaman sauraren shari'ar Suu Kyi, yayin da kuma aka haramtawa lauyoyin ta ganawa da manema labarai. Amma kungiya kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga gwamnatin ta mulkin soji da ta saki Suu Kyi a cikin matsayar farko da majalisar ta cimma dangane da juyin mulki na Myanmar. Myanmar ta kasance a cikin rikice-rikice tun sa'ad da sojoji suka kwace mulki, wanda ya kawo ƙarshen ɗan gajeren lokaci da ƙasar ta nahiyar Asiya ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, lamarin da kuma ya haifar da ɗimbin zanga-zanga a ƙasar. To a taƙaice, a yau Juma'a Ukraine ta ce ta daƙile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. Kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow ɗin ta kai wa Ukraine. A 'yan watannin baya kuma hare-haren da Russia suka yi sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33, kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suu Kyi, wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus.
Birtala Murtala Faruk sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Ghana, babban abin da ya fi jan hankalin mutane a shekarar 2022 shine tabarbarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa. A cikin shekarar ne aka samu hauhawar farashin kaya mafi kololuwa cikin sama da shekaru 10. Sannan darajar kudin kasar ta fadi sosai. Gwamnatin Ghana dai ta nemi asusun bada lamuni na duniya da ya taimaka mata farfado da tattalin arzikinta. Hamza Adams ya yi mana waiwaye kan muhimman abubuwan da suka faru a fannin tattalin arziki a Ghana a shekarar 2022.
Ghana na daga cikin kasashen nahiyar Afirka da suke fama da matsalan tsadar rayuwa a bana. Abinda mushar hanja suka ce kasar ba ta taba fuskanta ba tun shekaru 40 da suka gabata. Malam Isa Abdullah makaniki ya ce ko shakka babu wannan matsala na tsadar rayuwa ya shafe su sosai.
Gaskiya wuri ya karfi. Ya karfi fa sosai. Da zan wani ke kawo mana batir. Ya kawo ka charge tushi ne ma. She na son e baka wan shi. Ka kuma ni dole in ba kan shi ba in ya je da shi wani wuri. Ka kuma consume sun ka duka sun gudu. Dole kai maka ji tausayin shi. Ka gane ko in kan shi kuma ka kai gida. Don ka cire wani ka je mu shago ka da kuma ka kai gida. Don in ka samu duka ba duka za ka kwashi ka kai gida ba. Dole ka cire wani ka aje don so gobe shagon zai bata a gyara wani wuri.
Ci kuwa Muntari Muhammad tsohon dan zigiza a arewacin tarayyar Najeriya da ya kama sana'ar a daidaita sahu a Ghana. Shi kuma ya ce matsalar tsadar rayuwar ta bana ta yi tsanani.
Shekarun da suka wuce mun dan ji saukin rayuwa, amma wannan shekarar tun farkon ta aka karshe wallahi mun ji tsadar rayuwa sosai. Sai dai muna roƙon Allah ka muna sauki. Allah ka muna saukin rayuwa. Don petrol yanzu baka san petrol sai in kana rike da wurin 1 million ka sai petrol galan guda. Ga engine oil, ga me yake da suna brake fluid, kun ga duka ka sai. Ga kayan spare parts komai yayi tsada. Saboda shi ya bar rayuwar yayi kunci, ba mu ya mu ƙara, ba mu ya mu rage.
Ko me ya haifar da wannan matsala?
Muna da wani underlying problem, muna da problem da yake ne cikin gida. Da yake shi muna nan ne rai annon Allah, muna dai bukatan wani abu ne kaɗan ya trigger to be exposed. Shi ne abinda Russia Ukraine ya expose, because already COVID ya zo, COVID ya da bayan COVID mun fara ganin kamar wani alamu kamar ana shiga cikin kuci, amma it was manageable. Da Russia Ukraine ya zo, don saboda mun zama heavily imported import dependent, ya bari mu samu munin sakamako da wannan yaki ya samu kam yana da sanani sosai. Dan ka duba yau da aka da muke magana, dollar da cedi ya hau sama sosai. From cedi 6 da wani yan kai ya zo ya hau, ka duba watan September ya kai cedi 15, which is more than 100% increase. Saboda haka ya bari kaya yayin tsada sosai.
Sai dai yayin da ake tunkarar shekarar 2023, ko akwai wani abin da ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin shawo kan wannan matsala?
Mu da kanmu a taimaka ma kamfanoni cikin kasa su yi kire-kire, musamman ibi abincin da damu ci. In ka duba muna san abinci da yawa kasashen Turai, naman kaza kawai da muke sai kasashen Turai, from kasar Amurka, Brazil, Holland, kawai kimanin kuɗin wurin dollar America miliyan kenan, $500 million. $500 million annually. Wanga wani abu ne da yake mu da kan mun yi muji cikin sauki, don saboda mu save wannan kuɗi ya taimaka mana. Baya ga haka, in muka duba shinkafin da muke sai kasashen waje, Ghana ana son shinkafa sosai, muna ba ta dollar sosai wurin biliyan daya. In ka duba wanga biyu ga kawai 1.5 billion. To yanzu taimakon da muke nema a yanzu kuka 3 billion. Yara ka je kana bata 1.5 billion ga wayi gari gari kana neman taimako. Don shi muna bukatar local solution. In dai mun samu kanmu, mu samu independence, mu self sufficient in food production, ya kamata gwamnati yayi abin da ya kamata ya taimaka ma kamfanonin cikin gida.
Fatan al'umman kasar shine da Allah ya iso da manzon sauki abadi.
To Allah da muka shiga samun shagara. Mu dukan mu ba ni kade ba. Mu dukan mu ba mu son mu fanci abin ya zo mana shekaran ga ya mun samu muna so samu shekara ne kun Allah ko me ya zama muna je da onima mu duka mu ta samu
tunnin zuwa sabon shekaran da zamu shiga Allah ya kawo mana sauki ubangiji ya kawo mana sauki ya kawo mana sun ce dala to Allah ya kawo mana saukin dala dala ya zo kasa kudin mu na gane shi kuma ya haure sama mu dan samu saukin rayuwa cikin rayuwa a cikin al'amarin
Hamza Adam daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam yayin da ake shirin ban kwana da wannan shekara a gobe Asabar masu sharhi kan al'amura a Niger sun ce duk da cewa an samu matsalolin tsaro a kasar a shekarar 2022 an samu gagarumin nasara wajen yaki da matsalar wakilinmu Yusuf Abdullahi ya duba mana wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a shekarar 2022 a kasar da kuma fatan jama'a ga sabuwar shekara ga rahoton nashi
batun matsalar tsaro na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka dauki hankulan yan kasar Niger a shekarar ta 2022 masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a jamhuriyar ta Niger na ganin cewa an samu ci gaba wajen yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan kasar musamman ma yankin Tilibiri da Maradi da Difa da kuma Tawa a shekarar ta 2022 idan an kwatanta da shekarun baya sai dai duk da haka ana ci gaba da samun hare-haren yan bindiga nan da can a waɗannan yankunan musamman ma yankin Tilibiri da ke yammacin kasar har yanzu dai kan batun da ya shafi tsaro a shekarar ta 2022 a jamhuriyar ta Niger an samu yan bindiga da dama da suka ake makamman su a sassa daban-daban na kasar na baya-bayan nan sune na garin Bangi da ke cikin yankin Tawa inda aka samu yan bindiga kimanin 100 da suka yi saranda wani batu da kuma ya dauki hankulan yan kasar Niger a shekarar ta 2022 duk dai kan abin da ya shafi tsaro shine ficewar sojojin kasar Faransa a ƙarshen rundunar Barkan daga kasar Mali tare da mayar da headquarters su a jamhuriyar Niger wannan al'amarin da ya kawo cece-kuce tsakanin yan kasar Niger to sai dai duk da wannan ci gaba da masana tsaro ke ganin an samu wajen yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan kasar Niger a shekarar ta 2022 masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a jamhuriyar ta Niger sun yi kira ga hukumomin kasar na ganin sun kara azama wajen ɗaukar ƙwararren matakan yaki da wannan matsala ta tsaro a shekarar 2023
matsalar tsaro hawa yau akwai ta har gobe ma akwai ta sai in ce ma sai kamari ta kai musamman waɗansu ƙasashe makwabtanmu kamar ƙasar Burkina Faso musamman da ita ƙasar Maliya wanda yake yana ba su daman yau sun komo suna sarika noce suna buga a cikin kasashen musamman yanki wanda ya hima kofta da Burkina Faso kamar kasa sai ce yanki na wajen department na sai da sauran suna kai hari kuma suna nan suna kwantan bauna suna nan suna neman sa kenan muna ganin cewa da gaskiya al'amarin ya ja baya sosai kai ga shekara 2021 ko 2020 ko baya saboda sun yi kai muna hari wanda yake miyagun hari ne waɗanda sun yi muna ɓanna musamman inda aka rasa sojoji da dama da manyan sojoji da kayan aiki
kiranmu babba ga gwamnatin Niger shine a koda wani lokaci mu yi unhwani da duka ƙoƙarin da 'yan ƙasarmu za su iya yi ko ya zamanto sojawa ne ko ya zamanto warahulla ne wanda duk yake iya kamawa ya bado gudunmuwa ga zaman lahiya ya kasance shekara 2023 idan ta zo wajen karshe in Allah ya gwada mana wannan al'amari na ta'addanci an murƙushe shi
matsalar tsaron da ake fama da ita a wasu yankunan kasar Niger ta kuma kawo cikas ga fannin ilimi a shekara ta 2022 inda dubban ɗalibai suka kauracewa azuzuwan karatunsu sakamakon hare-haren yan bindiga musamman ma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa al'amarin da ya tayar da hankulan iyayen ɗaliban waɗannan yankunan
in ka diba yanki na Abze akwai makaranta wadda ta kunshi yaro 140 da kenan kwaleji yau a halin yau da muke zamani illa yaron nan 140 da wani abu 50 nan ga cikin garin Fibram suna karatu yaran dashi na suke inda mutunan ga zuwa suna ma uwayensu barazana kenan harakar karatunsu ya tabarbare tunda uwayensu kullum suna cikin rudani
a fannin siyasa kuma ana iya cewa an samu zaman lafiya tsakanin bangarori daban-daban na 'yan siyasar kasar Niger a shekarar ta 2022 sabanin shekarar 2021 da aka samu rigingimun siyasa bayan bayyana sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu Yusuf Abdullahi daga Niamey jamhuriyar Niger
a gaida Yusuf Abdullahi yanzu kuma ga rahoto na musamman
Ministan lafiyar kasar jamhuriyar Cameroon Musa Maida Malashi ya bayyana wa manema labarai a ofishinsa da ke miliya wunde cewa gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon haɗin gwiwa da kungiyar UNICEF da kuma waɗansu kungiyoyi daban-daban na duniya za su ba wa al'umman kasar jamhuriyar Cameroon gudunmuwar allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da kuma polio da na matsin ciki da kuma vitamin domin karfafawa jaridai kwarin gwiwa. Ministan ya ce shugaban kasar Cameroon Musa Fodia ya umarci gana neman haɗin gwiwa da kungiyoyin lafiya na duniya domin ba wa jaridai allurar rigakafi na samun lafiyarsu mai ɗorewa kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan kosisi ko ba. Shugaban kwamitin kula da allurar rigakafi a ƙasar jamhuriyar Cameroon Alhaji Baba Mustapha ya yi mana ƙarin haske kan wannan allurar rigakafin da suke yi gida zuwa gida.
Wannan rigakafi ne da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha gansu kafa ya naka ce kai tsamancewa watakila ko gamuwa ya yi ko iska ne ko gashi na watakila ko da kowani ma ya gefe shi yake cinye kafafuwan yaya nan kuwa ba haka ba ne wannan kuban din ne ke sa yaro ba ya tafiya. To shi ta yi mun tambaya dukkan al'umma da Allah masu yaya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su yadda a yi musu wannan rigakafin din.
Wannan rigakafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi?
Kyauta ne, wasu biya dala ba kyauta ne. Wasu biya dala.
Wannan kungiya ce ta taimaka wa
kasar. Wannan kungiya ne da take taimaka kasar Cameroon ita na kan abin nan na duniya. UNICEF. UNICEF ita ne taimaka ma Cameroon. A duk duniya ne ma ba wai Cameroon kada bane.
To ga ministan lafiya ya ce shugaba Biyane ya nemi cewon wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma kasar Cameroon. Shin wannan abu da kashin gaskiya?
Eh, da kashin gaskiya tun da yake ya ga cewa Cameroon da ko dewa ba su da karfi sai wannan shi daga kafin din shi sa dole yayin ma shugaban kasa aka yi da wannan cewa su shigo su taimaki yara.
To wannan jama'a da kake kula da su biyan su ake yi ko kuma suna yi ne su ma kyauta?
Su ne katon cewa kam ko a matsalaci ne ba kyauta ya ce da kawai na yi fi sabilillahi. To fi sabilillahi yana kuma su bayar da sadaka shi sake nan ko su waɗannan ko ba su yake aka nan taka nan ba da kuɗin abin da ake ba su shi sake nan suke zuwa suna taimakon mu wani aikin
ba. Abin da kasar Cameroon ko kuma wannan kungiyoyi ne suke ba?
Wannan kungiyoyi ne suke ba mu kasar Cameroon. Mun su ba mu kasar Cameroon, kasar Cameroon kuma ta rarraba a duka
rijiyoyin
su da yake kasan Cameroon duk turar ba mu kowa cewa ga dan naka nan to ka san inda zaka yi ka taimaki yaran nasu da duk aiki.
To yanzu me wani kira zaka yi wa iyayen yaran na kasar Cameroon gabaki dai wajen amsa wannan kiran?
Kiran da zan yi iyayen Cameroon don Allah dai su yadda a yi musu wannan abin nan, su yadda a yi musu wannan abin nan. Ai gara an yi rigakafin din da ce ba yi ba a je kuma ana kashe kuɗi dai wa likita ba kyau wannan din ne muke so ba masu wannan din.
Wannan godiya za ka yi wa gwamnatin kasar Cameroon da wannan kungiya ta UNICEF?
Ai godiya da kasar Cameroon tana kokari dewa ma'alumanta, tana kokari dewa kasar Cameroon gwamnati ba.
To ya kuma hukumar lafiya UNICEF ne?
UNICEF su ma haka nan duka su ma suna kula da duk waɗannan kula da duniya ne. Shi sa kenan tun da yake suna kula da duk duniya su ko shashin mu nan su wancan gara da kuɗin shashin Cameroon can gara ma mu taimake su.
Haka zalika shugaban kwamiti na jihar Litoral Duwala Alhaji Jibrin Hamza shi ma ga yadda hirar mu ta kare da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce. Yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewan mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa.
Karo na nawa kenan?
Karo na biyu kenan wannan. Mun fara karo na farko, yanzu karo na biyu ne wannan da muke so duka 'yan uwa duniya gabaki daya mu dinga karban allurori tun da yake wannan ba allura ba ne, na hadiya ne da na digawa shi ne ake kira da na micijin ciki, na polio, na vitamin da na shi micijin ciki. Wannan shi muke yi a yanzu haka, shi ne karo na biyu da muke yi yanzu haka nan. Ba wani
wace kungiya ce ta dauke nauyin?
Muna da kungiyoyi da yawa da suke kawo dan guzuru tsoma a ciki da kowa yake samun inda zai fita a ciki da suke taimakawa ma kungiyan kula da lafiyan kasan Kamaru
a kaman wata kungiya ce
akwai BBF akwai UNICEF akwai BBF akwai so da kamagwaye duk da suke ciki dai suke taimakawa to haka zalika wato lokacin da yara suka yi dan taimako da ake yi suke ba mu yaran da suke wahalan yin wannan aikin suke ba da dan abin da ake ba su kudin dai ba wani abin kirki ba
kamar nan kuke da shi yanzu haka
a yanzu haka muna da ma'aikata kowane kungiya tana da ma'aikata 32 da take aiki da su yara 32 da suke aiki
su ake ba wadannan alolin da kafin
yara masu shekara 5
zuwa
shekara 1 wata 3 to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata 3 da ba su da takardun haihuwa duk insha Allah za ta taimaka musu takardun haihuwa
na jira da dai da cikin malaman da suke ba wa yara kana dole ga kafin malama Zulaiha Ali ga karin haske da ke mana a yayin da nake zantawa da ita
ya me kike yi a yanzu haka
yanzu haka muna shiga anguwa saboda mu bayar da maganin alluran da kafi
na wani cuta ne
na cutan kamar su kolera su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan da bai yawo bai tafiya hakan
nan kamar na alluran da kafi na abin nan kenan na polio ko
na polio shi muke yawo yanzu anguwa gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa
to ya ke gani iyaye suna karban wannan kira da aiki da kike
wani waje ka muka da iyaye na ita amma wani waje ima suke ko tsayuwa ma ba sa so muna yi
me yasa suke gudu
wasu na gudu kaman da wai ko yana cutawa shin ne muke gane da su cewa ba na cutawa bane domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne dan Allah shi Allah ya kare
mai mataba sarkin kalaman hukumar kariri Alhaji Abubakar Ibrahim mun ji tona da shi kan yadda yake wayarwa al'umman garin hukumar kasa
Assalamu alaikum mai mataba.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mai mataba barka gashi na kalaman hukumar ka kuma gashi na ga ala kokari ana yin alori a kafi na yara kana daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5. Ya wani irin kira kai wa talakawan ka?
Wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan alurorin saboda lafiyan jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara 5
to mai mataba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin gudanar da wannan alurorin kafin
na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi wa yara shi vaccination
wannan cutuka da yi suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta kasar da hukumar Kamaru ta ba da alkalaman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa 2022 ta yi sama da 300 ne suka nakasa a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma a ɓangaren karkara amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da hukumar lafiya da duniya a sanar suka bi cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta Kamaru baki ɗaya amma a wani karɓa biyar amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru tana cikin wata kala wadda ya haka masu buga tambola a kasar ta bangaren mata da bangaren maza elite 1 da elite 2 suke ta kokarin ganin cewar Samuel Eto'o shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar FIFA ya yi kokari na ganin cewa ya daidaita al'amari na biyan su waɗansu allowance da kuma albashinsu domin ana ganin cewar akwai sama da faɗi da ake yi da kuɗaɗen sai dai na tuntuɓi Alhaji Habibu Inuwa ɗaya daga cikin masana harkokin kwallon kafa kuma wanda yake sharhi akan hukumar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar Kamaru ya mini ƙarin haske ga abin da ya ce
na farko kudin 'yan wasa na Elite 1 da ake kira Premier Division kudin su kaman da ya faɗa jaka 200 ne. Haka ne, ba rage komai ba na maza. Elite 2 jaka 75 ne, kaman da ya fada bai rage komai ba. Super League din matan da ake kira Super League Guinness, Guinness Super League championat din mata, da jaka 100 ne za a ba su. To yanzu FECAFOOT na ba su jaka 50, Guinness sponsors na ba su jaka 50. Shine yanzu Elite 2 da su ake ba su jaka 75 suka ce a ya za a ba mata jaka 100, su a ba su jaka 55. Fezidoji suka tashi, fezidojin Elite 2 suka tashi, suka je suka ga president Eto, suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za a ba wa jaka 100, a ba mata jaka 75. Aka tattauna, aka tattauna. To shine yanzu federation da su Eto suka duba suka gani cewa su federation na ba wa mata Super League Guinness jaka 50, kuma Guinness na ba su jaka 50. Shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka 50 na mata, za su bar jaka 50 da Guinness yake ba su. Yanzu championat din mata Guinness za su dauka, suna ba su jaka 50, amma na maza a jaka 200 nan yana nan ba taba ba. Na Elite 2 jaka 75 yana nan ba taba ba. Kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu FECAFOOT kenan, babu wani matsala, ba komai, gyara aka kawo. Kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo sosai suke faɗa, ba su shiga kungiya ɗan kwallon bol ba, ai akwai taro, su zo su zuwa taro suna ji mana, ba haka ba ne. Guinness ne take sponsorizan ɗin championat ɗin mata, ana kiransa Super League ɗin Guinness. Su suke ba wa mata kowane wata jaka 50, federation kuma su cika musu jaka 50 ya kama 100. To yanzu Elite 2 sun ga cewa ya su za su dauki jaka 75 mata su dauki jaka 100, shi ne suka kai kuka. To yanzu abin da za a yi, Guinness ta dosa ba da jaka, ta dosa ba wa mata jaka 50, su federation za su cire jaka 50.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare, kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow din ta kai wa Ukraine. A yan watannin baya kuma hare-haren da Russia suka yi sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33, kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suu Kyi, wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa, Murtala Faruk Sanyin na, da wadda ta bada umarni kuma ta daidaita mana sautin, wato Julie Lazarus Gresham, da kuma injiniyar mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri, mu kasance lafiya.